نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كيقوى مسلمي إلى من غيثوا تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina kuma farin cikin sabuwar mu a yau wannan yammaci na Litinin 12 ga watan 4 watan Rabiul Tsani a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 31 ga watan 5 shekara ta 2004 miladiya mai gabatarwa babban limamin wannan masallaci na Juma'a ɗan'uwana kuma aminina malam Ali Aliyu Abubakar ya riga ya gabatar da uzurina tun kafin in fara magana kuma duk abin da ya kokarin ya faɗa ba zan ce ba su da muhimmanci ba amma kokari ke ta kaice wata magana guda ɗaya wadda zan ta kaice ta cikin kalmomi guda biyu shi abokina ne tun shekaru 22 da suka wuce baya sannan kuma ni ne na zama abokin ango a aurensa na farko da yi shi ne kawai abin da ya so shi ina jin mai faɗo wannan ba kaga na faɗa sun yi kabbara wannan mawdu'i yana da matukar muhimmanci sai dai kuma kamar yadda ya riga ya muku bayani a gaskiya tun ranar juma'a ba na jin hanzari hasali ma a ranar ba ni ne sallar juma'a ba ba ni ne hudu war juma'a ba saboda waɗansu uzurruka kuma a yau ɗin nan har zuwa ƙarfe 5 bar ɗauka ma zan iya zuwa amma bayan lokaci ya kusa na ɗin sauƙi-sauƙin zai ba ni damar koya ne don haka idan ina cikin magana duk inda ta kakare zan tsaya sannan kuma abinda na taho da shi ban taho da wani rubutaccen abu ba saboda uzurin da na faɗa muku amma muhimmancin mawdu'in yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske hanyoyin gyaran tarbiyya a musulunci idan an ce tarbiyya abinda ake nufi kulawa da ɗan adam kulawa da shi a cikin kowane zango na rayuwarsa tun daga lokacin da ya kai matsayin ya fara karɓan taujihi wato da yadda za a iya ce masa yi kaza ya yi bari kaza kuma ya bari to lokacin da ɗan adam ya kai sinnu tamyiz shekarun bambance al'amura masu amfani da marasa amfani a mataki na kusa ta yadda inda za a tambaye shi ina gabas take ko yamma zai nuna kuma inda za a ɗora masa akan faranti ko wani tangaran tsakanin garwashin wuta da kwayar gyaɗa to zai ɗauki kwayar gyaɗa ɗin nan ya kyale garwashin wuta kaga ya kai sunnat tamyiz shekaru na rarrabewa ta yadda inda za a zuba mishi kofi da ruwa a gefe ɗaya ɗaya kuma kofi ne aka cika da coca-cola ko wani kayan kwalama wanda ga alama yara suna sha'awa zai kyale ruwan ya ɗauki wancan bai wa ɗan adam kulawa ta musamman tun daga lokacin da ya kai sunnat tamyiz wanda shi ne zango na farko na karɓan tarbiyya har zuwa lokacin da ya kai sinnul murahaka wato shekarun da suke dab da balaga shekaru 14-15 kenan har ya zuwa lokacin da kuma ya balaga yana cikin gafin balaga shekaru 17-18 har ya zuwa lokacin da kuma ya haura wannan to kulawa a kowane zango bashi waɗansu nau'i na karantarwa da fuskantarwa, wannan shine ake kira da sunan tarbiyya. Addinin musulunci yana da tsarin tarbiyyantar dan adam wanda zamu ganshi a aikace a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin mutukan wanda ya karatu na kusa to a makarantu na Islamiya tun muna yara ana karantar da mu littafin 40 hadith na Imam Muhyiddin An-Nawawi. Wannan littafi ya kunshi hadisi cikin hadisan manzon sallallahu alaihi wa sallam da yake fuskantar da wani yaro a shekarun da ya kai sunnat tamyiz, yana cewa ya gulam inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. هل يزوى كرسان حديث بابنا فاتا بني كرسان حديث من دقفر كنس زوى كرسان اما بابنا فاتا شيني كلمر دمان ظل صلى الله عليه وسلم يا انفاني اتا يا غلام يا كيارو وان درفت الغلام ينا دوكا معنى يارو كرمي a galibin abin da yake dauka a cikin larabci yaro karami wanda bai kai balaga ba. Duk da a wani lokacin akan yi amfani da kalmar gulam ana nufin jarumi sadauki a bayan fama, kamar yadda Safwan ibn Mu'attil yake da Hassan ibn Sabit talaqqadu baba sayfi minni fa innani gulamun idha hujitu lastu bi sha'ir. Karfi tsinin takobi daga wajena, in ka isa ka kare kare sare ka, ka gane cewa ni dinnan jarumi ne idan an fusatar da ni ba mawaki ba irinka. Kalmar ta cewa fa innani gulamun, kaga baya nufin yaro karami, abin da yake nufi jarumi sadauki. To amma a cikin wannan hadisi kalmar gulam tana nufin yaro. Manzo Allah ce inni uallimuka kalimat, zan sanarce ka waɗansu jumloli, zan sanarce ka waɗansu dangi na zance waɗanda suka kunshi ma'anoni da za su amfane ka a cikin rayuwarka. Ihfazillaha yahfazuk, kiyaye dokokin Allah Ubangiji ta'ala kai ma sai kiyaye ka. Ihfazillaha tajidhu tujahak, ka tsare dokokin Allah za ka samu Ubangiji na maka jagoranci cikin dukkanin al'amuranka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ila yanzu ka tsare yaro ɗan shekara biyar kana faɗa masa wannan kalmomin, sai ka ga cewa wato kamar ba su da amfani ko tasiri, domin ya zai yi ya gane ma dokokin balantara ya aiki da su, ka sa shi a gaba kana masa wazi. Amma amfanin waɗannan kalmomin don su riga shiga a zuciyarsa sama da kalmomi na sharri da zai ji, domin bayan ya girma zai iya tuno waɗannan kalmomin su kuma yi tasiri a cikin rayuwarsa ta yau da gobe, irin tasirin da kalmar da za a faɗa masa bayan ya girma da wuya ta yi irin wannan tasirin. Kowane ɗaya daga cikinmu a yanzu ɗan shekara 40 ɗinmu da ɗan shekara 50 ko 60 zai iya tuno wata kalma ko wani nau'in fuskantarwa ko faɗakarwa da mahaifi ko mahaifiyarsa suka yi masa, ko wani malaminsa a makaranta ta Allah ko ta Islamiya ko ta boko, ko wani ƙanin babansa ko wansa, irin nau'in ladabi da ya bashi ko waɗansu maganganu da ya rinka faɗa masa. Kowane ɗaya daga cikinmu zai dan yi tuno baya a tarihi mai tsoro a rantarsa kwakwalwa suna cike da irin waɗannan kalmomin, imma ababen da ya ji, imma ababen da ya gani a aikace, saboda a wannan lokacin kwakwalwa na riƙe al'amari sama da bayan mutum ya girma. Kana ka iya riƙe wannan abu na shekara 40 da suka wuce baya ko 50, amma yanzu kila hudumar juma'ar da malam ya juma'a da ta wuce wanda ke nan gure, idan ka tara su waɗanda suke na aka yi da wuya mutum ya tuno mawdu'in hudubar balantana mai hudubar ta kusa, saboda ya riga ya girma ya kai shekarun da shagulgula sun yi masa yawa, ba kowane irin abu ne zai iya haddasewa. To shine amfanin tasirin dasawa mutum tarbiyya da kalmomin da za su amfane shi tun yana wannan mataki na shekaru, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi. Sannan ko mun ga hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam, an zo cin abinci, a wajen cin abincin akwai yaro, manzon Allah ya koya masa ladabin cin abinci, yace ya gulam san billah وكل بيمينك وكل مما يليك. نوعي قوير وغدا اوكي باشي اتارلو كشي غدا فاركو سمي الله ma'ana kai bismillah kafin ka ci abinci, ka ce bismillah. Na biyu, wa kul bi yaminik, ka ci da dama kar ka ci da hagu. Wakul mimma yaliq, ka ci gaban ka lokacin da kuke sayayya da mutane, kar ka dauki gaban ka kuma ka dauki gaban wani, abin da yake daidai gaban ka shi zaka rinka dauka. To kaga wannan nau'ika ne na tarbiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka fuskantarwa, wanda idan an dasa mutum wannan a shekaru wadanda suke irin wadannan zai rike har ya girma. Amma a yanzu duk wanda bai samu irin wannan tarbiyar ba, a yanzu bayan ya girma zaka ga mutum yana tafiya ko yana zaune yana ci yana sha da hannun hagu ba tare da ya ji ma cewa ya yi laifi ko ya yi kuskure ba. In za mu bi diddigin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga kula da tarbiyyar yaro a lokacin da yake cikin sunna tamyiz. To sai mu aje wannan, sai mu je kula da tarbiyyar yaro bayan ya kai sunnul murahaka, wato shekarun da suke dab da balaga, wanda a wannan lokacin dan adam yakan samu kansa a cikin wani yanayi na canjawar jikinsa, muryarsa ta canja sama da yadda take a lokacin halin yarinta, muryarsa za ta yi kauri idan yana magana, sannan kuma jikinsa ya fara mummurɗewa, ya fara ji shi babba ne, sannan kuma ya fara ganin canji a cikin jikinsa mai yawan gaske, yana wa duniya wani irin kallo ba kallo na yarinta ba lokacin da yake yaro ƙarami, amma ba kuma kallo na wanda ya nuna a cikin rayuwa ya san ya kamata. A irin wannan yanayi ɗada yakan samu kansa a matsayin kamar daidai yake da kowa, daidai yake da kowane mutum ɗan adam. Inda za ka ce kai yaron nan idan ya waiwayo sai ka duba wai waye yaro da kike ko da wani, yana zuba ga ina yaro yake ɗan ƙarami ba da shi kike ba. Lokaci idan yana tafiya shi kaɗai ma za ka ga yana tafiya yana kallon idonsa, yana babbo ƙarewa, yana babbo ƙarewa, haka irin ba dama ɗin nan ne shi babba ne. To wannan shekaru ne na hatsari a cikin tarbiyya ko kuma a rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Don a wannan lokacin salon da aka bi wajen tarbiyyar da sai na ƙarami ba shi za a bi a wannan lokacin ba. Duk wanda yake zai masa faɗa ko zai dake shi a irin wannan yanayi babu yanda za a iya gyara shi. A wannan shekarun ko kai ne mahaifinsa abin da za ka sallama kawai ka ɗauke shi abokin shawara, ba wai don ka ɗauka cewa ka isa a yi shawara da shi ba, don shi haka yake so, kuma don ta hanyar haka ne za ka karɓa. Baka iya duka masu tsawa je kai kaza je kai kaza sai ka ce wai yanzu mutum ya yi girma ana masa tsawa, sai ka ce wai yaro ƙarami yana gunguni haka ne. Amma kina wani ku shawara ka ce me kake gani game da kaza, faɗi shawarar ka muji sai ka kawo ta, kai kuma sai ka kawo ta guda biyu ko uku da kwananan dalilai, shi da kanshi zai lura cewa ta kan tafi inganci. To a wannan lokacin sai ya sallama ya karɓi taka, wai abin da yasa zai karɓa saboda kayi tarayya kai da shi ka mayar da shi mutum da mutum da suke magana ba babba da yaro da suke magana, saboda ka sa shi ka ga kuma sai ka sa shi haka din dana zauna lafiya. To manzo sallallahu alaihi wasallam a irin wannan salo ya rinka bin salon tarbiyya daban-daban wajen tarbiyyantar matasa, kokarin nuna musu su manya ne, haka rinka ɗauka tare da cewa ya san su ba manya ɗin ba ne ba, amma haka suka so a faɗa musu. Amma kuma baya nuna musu su manya ne kawai kyale su sai fuskantar da su da kalmomin da za su amfane su a cikin rayuwa. To bayan mutum ya wuce wannan shekaru kuma duk da haka akwai abin da za a kula da shi wajen tarbiyyarsa. To a nan gurin muna magana ne akan hanyoyi da za a bi wajen gyara tarbiyya. Idan mun lura ababen da suke da tasiri wajen tarbiyyantar ɗan adam, musamman a zamanin irin namu da muke ciki yanzu, a nan idan suke tarbiyya ina magana akan tarbiyya a matsayinta da tarbiyya mai kyau ko mara kyau, ta addini ko ta al'ada ko ta shirme, abinda da zai iya tasiri wajen sanya wa ɗan adam yadda zai gudanar da rayuwarsa. Al'amura ne kamar haka. Abu na farko gida, gida da ya kunshi iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye wanda yaro ke girma a hannunsu, wakilan iyaye ko masu rikon yaro in baya da iyaye. Abu na biyu, makaranta. Makarantar da yaro ke zuwa tun karfe 8 ya taso karfe 2 ko karfe 1, da kuma wanda zai je da yamma karfe 4 ya taso karfe 6, ko wanda zai tafi da dare karfe 8 ya taso 10, makaranta dai a matsayinka na makaranta. Abu na uku, tituna da yake bi a kan hanyarsa ta daga gida zuwa makaranta ko daga makaranta zuwa gida, ko daga gida zuwa kasuwa, ko zuwa duk wurin da inda aka aike shi, sannan daga wancan wurin zuwa gida. Wannan yana da tasiri wajen sa yaro ya zama na gari ko lalata. Sannan kuma abu na hudu daga cikin hanyoyin, wato syllabus na karatu, almanhajud dirasi, tsarin karatu da makarantarsa ta kunsa, kamar makarantar boko ce ko ta islamiya, menene abin da ke cikin syllabus wanda ake karantawa yaro. Wannan abin yana da tarbiya, yana da kai tasiri wajen tarbiya ta gari ko ta banza, wajen tarbiya mai karfi ko kuma tarbiya wanda take mai rauni. Sannan kuma abu na biyar cikin al'amura wanda shi ma yana da matukar tasiri, kafofin watsa labarai, rediyo, talabijin, jarida, majalla, waɗansu 'yan ƙananan littattafai na labarai, kaset kaset ko na karatu ko na kiɗa, video kaset ko na karatu ko na kiɗa, akwatunan talabijin da akwatin video, waɗannan dukkansu suna da tasiri wajen tarbiyyanta dan adam, tarbiyyanta mai kyau ko mara kyau. Waɗannan al'amura guda biyar, dukan wanda ya kalli halin da muke ciki a halin yanzu, yake son ya kawo halin da muke ciki ɗauki ya gyara al'umma, to zai kokari ne yadda za a gyara waɗannan al'amura guda biyar. Idan an gyara wannan al'amura guda biyar, tarbiyya za ta gyaru ta yi kyau. Amma idan waɗannan al'amura sun lalace, ko waɗansu daga cikinsu sun lalace, ɗaya na aiki sauran hudun ba sa aiki, ko biyu na aiki sauran hudun ba sa aiki, to babu yadda za a yi tarbiyya ta ci nasara. Iyaye, ya za ka gyara iyaye bayan sun riga sun zama iyaye? Hanyar gyara iyaye guda biyu ce, amma dai tattalinsu yadda za su zama iyaye tun kafin su zama iyaye, to ba kai musu tare da ko tattali ba har suka zo suka zama iyaye. Ta zama uwa tun kafin ta cancanta ta zama uwa, ya zama uba tun kafin ya cancanta ya zama uba, ta gona ko matsala a cikin yaransa. Domin kamata ya yi an ɗora shi akan wani mataki na fahimtar ilimi ko rayuwa ko sanin ya kamata, da ya kamata uba ya zama akai tun kafin ya zama uba, da ya kamata uwa ta zama akai tun kafin ta zama uwa. To a nan gurin matakin gyara iyaye ko matakin gyara gidaje, ko shakka babu abin da yake da tasiri wajen gyara gidaje su ne masallatai, tun a lokacin da da kuma lokaci na yanzu. In masallatai suna ayyukansu daidai, to gidaje za su gyaru gwargwadon hali, domin kowane magidanci zai kokarin halartar masallaci salloli guda biyar aini da kuma sallar juma'a. Aikin mai wannan masallaci limami na juma'a ko na khamsus salawat, karantar menene matsalolin da suke kewaye da mu a unguwarmu ko a garinmu ko a karkararmu ko a garin hakiminmu ko gundumarmu, domin bujiro da waɗannan matsaloli da faɗakarwa a kansu a cikin hutuba ta juma'a, a cikin nasiha bayan salloli guda biyar, ko a cikin waɗansu darussa da aka tsara tsakanin magariba da lisha'i, ko bayan sallar asubahi minti 30 ko minti 45 kafin gari ya waye, ko dukan wani lokaci da malami zai tsara domin karanto waɗansu al'amura, karanto ayoyi na Alƙur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, ko waɗansu al'amura da suka faru a tarihi sirar annabi ko ta sahabbai ko ta tabi'ai da tabi'ut tabi'in, irin wanda yake da tasiri wajen gyara wani hali mara kyau da mutane suke ciki. Dole ne mutum ya karanci wannan, ya karanci inda yake zaune, ya karanci matsalolin mutanen, ya ga ya zai yi gyara su ta hanyar dabara. Akwai abin da ya dace a cikin hutubar juma'a za a faɗe shi, akwai abin da ya dace a cikin nasiha ta bayan sallah kafin kowa ya watsa minti 5 minti 10 zai faɗe shi, akwai abin da a darasi ne na tsakanin magariba da isha'i da ake yi a masallaci so biyu ko so uku a sati ko so hudu a sati zai faɗe shi, akwai abin da bayan sallar asubahi ta yadda ko wanda bai zo sallar ba in dai masallacin akwai speakers masu kyau yana ji daga gida za a faɗa ba tare da an ambaci sunansa ba amma an ambaci wani abin da yake kasawa sace kuma zai ji kuma zai gyara masallaci na da tasiri kwarai da gaske wajen gyara tarbiyyar mutane amma masallaci za su yi wannan tasiri ne idan sun zama sun samu duk abin da suke bukata su samu masallaci ya samu malami ko malamai idan nace malami ko malamai ma'ana malami sama da ɗaya kenan ɗaya zuwa biyu zuwa uku waɗanda su ne suke taimakekeniya da juna wajen gudanar da masallacin wannan malamai ya zanto suna da wani mataki na fahimta na ilimi sun karɓi limanci ne bisa ga cancanta sun karɓi karantarwa ne bisa ga cancanta suna da karatu gwargwadon hali ɗaliban ilimi da suka yadda kullum su ƙara ƙwazo da bincike wajen ilimi ba waɗanda ya karɓi limanci ba ne bisa ga gado babansa limami ne dan haka babansa ya mutu shi ma an naɗa shi ba kuma kawai waɗansu gardawa aka samu ba wanda sun yi karatun allo amma ba su yi karatun ilimi ba shi ma ajinsu gardi ne yana da tilawa aka ba shi limanci kila kuma bai karanci ko da ahlali ko isma'i ko arba'un hadisi ba baya bai wa ilimi muhimmanci wannan ba zai iya gyara mutane ba kansa ma ba zai iya gyara wa ballan ta jama'a dan bai san yadda zai iya gyara din ba ko ya so ya gyara ko ya ga ana barna bai san yadda zai yake kai hana ta ba amma mutumin da yake yana karatu na addini sawa'u a zaure yake zuwa wajen malamai ya dauka ko a makarantar tsari ta aji yake zuwa ya dauka ya kai wani mataki na ilimi a zaure ko a makaranta sannan yana ƙara ilimi yana ƙara ƙwazo da bincike to wannan shi ne tantance gudanar da masallaci masallaci na juma'a ko na khamsu salawat a birni ko a ƙauye dan wannan shi ne yake da wani mataki na wayewa da sanin addini wanda zai sa ya karanci halayen mutane kuma ya gane cutukansu kullum yana ba su magani a cikin tsanaki ba tare da tayar da ƙura ko hayaniya ko wani faɗa ba da tayar da hankali to dan haka ga annabi lalle masallaci ya samu malami ko malamai lalle malamin ne zanto an naɗa shi ne bisa ga cancanta ko malaman an naɗa su ne bisa ga cancanta kuma lalle malaman ne zanto suna da ƙwazo wajen karantar da mutane dan wani ko da yana da ilimin baya da himma baya da ƙwazo wani ko da yana da ilimin matsoraci ne baya iya fito na fito da barna ya yake ta kuma in ya yake ta ma baya iya jimirin dadewa a dade ana yi da zaran ya ga kalubale ya taso masa sai ya tsorata sai ya koma gefe guda wannan ba zai iya kai labari ba wannan kuma ba a iya haɗa kai da su wajen gina tarbiyyar al'umma da fitar da ita daga cikin halin kakanika yadda take da shi lalle ne kasance an samu wannan sannan masallacin ya zanto cewa akwai waɗanda suke jami'an kula da masallaci wajen idan sifika babu kyau ana gyarawa shimfiɗa babu kyau ana gyarawa hasken fitila babu kyau ana gyarawa bandakuna duk ana gyarawa ya zanto masallacin akwai dai wata kutula daga cikin mutane wato jama'a da suka haɗu goma zuwa abin da ya sama suke taimakekeniya tsakaninsu da malami ko malaman masallacin wajen ya zame mu gyara al'ummar da suke kewaye da wannan masallaci wanda su ne mamudin wannan masallaci a unguwa ko a garinmu ko a ƙauyenmu ko a gunduma to idan masallaci akwai wannan tsari ko shakka babu zai bayar da tasiri wajen gyara gidaje wajen gyara magidanta domin gyara gida shi ne gyara magidancin kun ga ayyukan masallaci da ake fama da ita shi ne galibi masallaci hatta na cikin birnin Kano banda na ƙauyuka za ka samu masallaci kawai abinda mutane suke a yi sallah da an yi sallah suke na aliku kowa ya shiga su nasiha ko kalma ɗaya ba za ta zama waɗansu masallatan bayan sallah za a yi wani abu amma ba nasiha ko karantarwa ba a wani ne zai zo buɗe kawai ta karanta da layi bai hana mutane barci wanda idan zai yi dan Allah ko ma me zai yi zikiri dan Allah ko salati zai ga annabi inda dan Allah zai yi ya je a cikin gida daga shi ce ubangijin sa shine abin da zai tara wa salati amma sai buɗe wani wani mai zai buɗe shiri da wani kuma zai zo ka ta kasa dan kalilo kusari kuma ya shigo ya kwanta gida da barci amma nan gurin ya kure da zuci ka yana ganin wannan shine addini kuma shine sanin Allah kuma shine ke nuna tsoron Allah dukkan waɗannan al'amura inda za a musanya su da karantarwa a masallaci a ce kowane masallaci a kowace unguwa ba za a rasa darussa guda uku ba a mako darasi na farko alqur'ani alqur'ani ya kunshi a karanta a fassara malami zo tsakanin magariba da isha'i awa ɗaya ko awa ɗaya da fata ya karanta ayoyi guda goma ko shafi ɗaya na alqur'ani yana karanta mutane suna maimaitawa a cikin mutum 50 da ke masallacin inda ya karanta su goma ko shakka ba mutum goma za su rike 40 za su rike rabi sauran kuma su rike ɗaya musu uku sannan ya sharhin abin da ayoyin suka kunsa a cikin kalmomi kaɗan waɗanda zai sa mutane su fahimci saƙon alqur'ani mai girma su gane cewa alqur'ani ba littafi bane na rubuta a sha ba kuma littafi ne na a rubuta a daura a yi laya da guru ba, ko a kafe a kofar gida, ko a kafe a kofar kanti, ko a sa a cikin siyarun mota, a littafi ne da ya kunshi shari'a. Wa nazzalna alayka kitaba tibyana likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Mun saukar maka da wannan alqur'ani don yanzu to bayanin komai, yanzu shari'a, yanzu bushara, yanzu rahama ga musulmai. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا قوم متعني حقيقة وعزيزة غارم يا زمكو دقوجان وبنجزنكو دقوما وركا ميوالكر دل تنزوتيا يكاود دا جرمان كي يكاود دا جيجي دا كي دا كافافا يكاود دا شركا يكاود دا ريا يكاود دا حسدا دا ننكفرشي دا موقو النفي دا تنزوتيا. القرآن يقول شوانا إذا أنكرن تشير دي أنفسر دي دي وهدى ورحمة للمؤمنين shiriya ne kuma rahama ne ga mummunai. Yayin da ya kasance ana karanta alqur'ani ana fassara shi cikin kalmomin da mutane za su fahimta, kaga wannan darasi ne mai zaman kansa. Sai a dauki wani darasin kuma a cikin hadisi, a dauki hadisi daya da yake magana akan zaman makwabtaka, ko wani hadisi daya da yake magana akan haƙƙin iyaye, ko hadisi da yake magana akan haƙƙin yaya, ko yake magana akan haƙƙin mata, ko yake magana akan mahimmancin wato a mu'amala mai kyau a cikin rayuwar musulmi da dabi'un da a cikin rayuwar musulmi. A karanta wannan hadisi, malami ya karanta ya maimaita so goma sha biyar, sannan ya fassara, ko shakka babu wuta da za ta riƙe. Sannan kuma a sa darasi a cikin wani littafi na fiqh. Yau a ɗauki alwala a yi ta, a yi bayanin farillai, sunnoni, mustahabai, ababen da ke warware ta, sannan kuma a yi ta a aikata kowa ya ga yadda ake yi. Wata rana ɗauki taimama, wata rana ɗauki wankan janaba, wata rana ɗauki maganar zakka, aikin hajji, dukkan sauran abubuwa, ibadat da mu'amalat. Idan masallaci na haka, sai ga ana gyara gidaje a cikin kwanciyar hankali. Don lokacin da ake yi, inda masallaci na da spika, mazaje na ji a cikin gida, iyaye kuma suna ji ta hanyar lasfika, iyaye mata ke. Ta fi gyara na faruwa. To wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin wato gyara tarbiyya, ba na gyara gidajen mu. Gyara imanin mutane. Gyara alaka su tsakaninsu da mahaliccinsu, gyara alaka tsakanin mu da littafin Allah subhanahu wa ta'ala, domin alaka mu da mahaliccinmu tana da launi a cikin rayuwar mu ta yau da gobe. Alaka mu tsakanin mu da littafin Allah tana da launi da yawan mu. Yawanci sai ka je gidan mutum baya da alqur'ani, baya da alqur'ani cikakke, in kuma yana da shi to yana cikin kawai ko da baya da aji, ana ado da shi, an gyara shi. Amma ba ya budewa yake a kullun ya karanta aya 4 ko 5 ba, ta yadda ya faru daga suratul baqara yana so ya ga cikin wata 1 da zai sauka, ko cikin wata 2, ko cikin sati 1, ko kwana 10, sai mutum ya yi shekara 5 bai sauke alqur'ani ba a matsayinsa na musulmi. Kuma tun yana da shekara 7 ya san wani littafi sunan shi alqur'ani, yau shekararsa 40 ko 45 ko 50, amma bai taba karanta shi daga farko ya kai shi karshe ba, ko bai taba jin ma kuma hakan da yayi laifi ne ba, ba ma ya kirga wannan a matsayin kasawa. Abin da zai ɗauka a matsayin kasawa, wani abokinsa sa'ansa ya san irin motar da shi baya da ko ya ɗinka irin yadin da shi baya da shi, ko yana da nau'in agogon da shi baya da shi, yana ɗaukan wannan ita ce kasawa da ya kamata ya kai goro da mari wajen ganin ya yi irin wannan abin da ya ke tireni don kar sa a yi wuce shi. Amma don bai taɓa soke alƙur'ani ba baya jin ya yi laifi, ko baya jin ya kasa, ko baya jin ya yi asara. To ni musu ba ke nan ballanta na mace wanda a ƙasar Hausa aka ɗauke ta dama ita an halicce ta da idan aure. Ba dan komai ba. Allah kuma ya halicci bayi dan ibada, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, wanda shi aure din bangare ne cikin bangarorin ibada. Kila kashi ɗaya ne cikin ɗari ko biyu cikin ɗari na ibada. Amma sai aka ɗauka ita mace gaba ɗaya an halicce ta da idan aure. Aljanna tana ƙarƙashin kafan mijinta. Wanda ke sa idan ta tashi ba shi komai, in za ta bashi sai ta durƙusa, in za ta karɓa sai ta durƙusa. In za ta kai ruwan wanka ban ɗaki ba, baya ban ɗakin amma sai ta durƙusa ta ajiye ruwan. Duk wannan abinda take nema saboda ya danne aljanna da kafarsa tana jin tsoron kar ta yi masa ba daidai bai ci gaba da dannewa har sai ya ɗaga sannan ta tsira. To kaga wannan wani abu ne na abinda ko shakka babu yana da cikas mai yawa wajen gyaran tarbiyya. Idan muka gyara gidajenmu to ko shakka babu tarbiyya za su gyaru, amma idan gidajenmu ba su gyaru ba tarbiyya ba za su gyaru. Mana dai su karatu manya su karatu. Kowa ya gida hilci tsakanin maza da mata. A yanzu canjin da ake samu shi ne, za ka samu idan an buɗe makarantar Islamiyya ta baka, za ka shika kuma za ta yi shekara 2 ko 3 ko 4 ko 5 ana ta yi, kullum sababbin ɗalibai suke zuwa. buɗe makarantar islamiyya ta maza manya a ranar farko za a cika fankin ma da aka buga ta ya kare to za a yi karatun sati ɗaya ne daga lokacin da aka shiga sati na biyu makarantar ta yi ta raguwa ta gina ta yi ta raguwa har sai an rufe ta ta mutu gaba ɗaya ma'ana a yanzu tsakani da Allah da yawa mata sun fi maza kokarin karatu musamman karatun addini mutum ya yarda ya sa matarsa ta je islamiyya shi ba zai je ba kuma idan tana zuwa islamiyya din tana jin karatu tana jin karatu tana jin karatu sai tana son ta shiga ranta kan wani abu kuma sai ya yi rima wani ma zai fitar da ita wani ma ya mata wani ya ce da ta yi kaza ce ai muku a makaranta malam ya ce kaza ai muku a makaranta malam ya ce kaza ce to sirkin malam wancan wani shi malam wani ranar wani hike niki ne kaga anan wani yarfa ne kuma da gangan ne to yake koyi jahilci sarka ta wasa ta kawo hadisin da ba zai kawo ba ta kawo ayar da ba zai iya kawo ba ta kawo ai ko ta zuta ne wanda shi bai taɓa ji ba ko bayan sai zuwa bai taɓa ji ba sai ya koya a wajenta muriya tayar da kura sai a rabu cikin rububi tana bada hakuri shi ma yana bada hakuri shi kenan wato ba wanda ya kada wani kenan kawai dabara ce sauransu wannan ko suka fama akwai cutar kai a ciki da yawa daga cikin mazaje haka abinda zai nufi so in ci a nan wurin gyaran gidajenmu ɗaya ce daga cikin hanya ta gyara tarbiyya yaro ya rinka jin kalmomi masu kyau daga wajen mahaifinsa ya rinka ganin ayyuka masu kyau daga wajen mahaifinsa ya rinka ganin haka daga wajen mahaifinsa ya rinka jin zantuka masu daɗi idan ya faɗi kalmar da ba daidai ba mahaifinsa ta gyara masa ba haka bane gyara wanda ba zagi ba duka ba haka ake cewa kaza ake cewa wannan ya fi tasiri saboda ka daki mutum don lokacin da ka daki shi ko ka kawo gyaran jin zafin dukan ya hana ya fahimci gyaran don lokacin yana kuka ne a raɗaɗin dukan bai riga ya gushe ba lantana ya fahimci gyara amma in ka faɗi gyaran ya fi tasiri akwai mutunci tsakanin uban da zai ce wa yara ku tashi ku yi sallah da wanda shi ne zai yi alwala ya tashi sai ya ce ku tashi ku yi alwala za mu kuma sallacin sallah asuba ina jiran ku akwai mutunci da uban da zai shiga gida karfe takwas da rabi tara ya je gida ya ina suwa ne kun ci abinci ko kowa ya je ya wanke bakinsa ya kurkure bakinsa ya yi alwala ya kwanta da a kwanta a tashi da wuri a je sallah kalmar nan da ka faɗa tana tasiri ko ya kai shekara 60 zai rinka tana babanta ya faɗa haka shi lokacin yana ɗan shekara 5 da asuba ɗin kuma ka tashi ku tafi tare to wannan ya fi tasiri iyaye mata suna yin haka maza suna yin wannan yaro yana jin kalmomi masu kyau to wannan hanya ta farko kenan ta gyaran tarbiyya hanya ta biyu ta gyaran tarbiyya shi ne gyaran makarantu a nan idan na ce makarantu sun shafi makarantun islamiyya da na boko gaba ɗaya sai dai galibin mutane sun fi tsammani samun tarbiyya a makarantun islamiyya sama da makarantu na boko ba dan kai ba dan saboda alaƙar su da addini tsantsar alaƙa da addini amma wannan bayan nufin cewa a makarantu na boko idan an samu malamai na gari ba za su iya yin tarbiyya ba za su iya yin tarbiyya don haka anan idan ina magana makarantu ina magana akan makarantu gaba ɗaya makarantu na da tasiri wajen tarbiyya ta gari to ita kuma makaranta yadda za ka yi tasiri wajen tarbiyya ta gari idan tana da malamai da suka cancanta duk makarantar da ba ta da malaman da suka cancanta to babu yadda za a yi wato ta iya bayar da tarbiyya ta gari malamai in sun cancanta za su bayar da tarbiyya in ba su cancanta ba za su bayar da tarbiyya ba hasali ma dan su za su rusa ta to samun malamai da suka cancanta ya danganta idan makaranta ta gwamnati tunda gwamnati tana da albashi da allowances da za ta bai wa mutane da kudaden hutu da za ta bayar amma in makaranta mai zaman kanta ce ya danganta idan tana tsarin samun kudin da za ta iya rike kanta yan ko ba ta da karfin samun kudi ba ta da hanyar samun kudin da za ta rike kanta to malaman fi sabilillahi za su gudanar da ita su kuma malaman fi sabilillahi ba su iya tarbiyya dan malami na fi sabilillahi ba wanda kike so ne za ka dauka ba sai wanda ya zo dan fi sabilillahi sannan malami na fi sabilillahi in yayi lati baka yi sakace dan mai yayi lati ba fi sabilillahi in fi sabilillahi kuma sakace dan mai yayi lati malami na fi sabilillahi kuma zai iya fashi ba tare da an ce dan mai yayi fashi ba dan fi sabilillahi yake dan kin yana da cikin ra'ayina ban yadda ba a ce ka bude makaranta wani malami zai ce zai karanta fi sabilillahi ka yadda ce eh ai duka gaba ɗaya fi sabilillahi biki niyyar makaranta ai fi sabilillahi ce amma dai ga wani abu da makaranta za ta taimaka maka da shi da sunan albashi ko alawus a wata wannan yana da tasiri don da shi ne zaka iya sarrafa malami in ba shi ba zaka iya sarrafa malami ba babu shi ba za ka iya sarrafa malami ba. Sannan wanda yana tasiri da shi za ka ɗauki wanda kake so cikin malami, wanda ka ga ya cancanta ba wanda ya zo maka ba. Amma in ba ka da wannan a hannu sai malamin da ya zo. Da yawa zai dan kaje makarantu ko na boko ko na islamiyya, malaman da suke wajen ba cancanta ce ta kai su ba, amma saboda babu waɗansu sai su. Ko dai ka sa su su zama suna gadin yara don kar yara su yi faɗa, ko kuma ka bar makarantar ba ko. Kaga anan babu yanzu irin wannan malaman sai ya ba da tarbiyya. Saboda haka lallai ne tasirin yadda makaranta za ta ba da tarbiyya idan tana da malamai da suka cancanta. Sun ilmantu ta fuskar ilimi gwargwadon hali da ya dace da matakin ilimin da za su bayar. Sannan kuma sun samu horo na musamman ta karantarwa a zamanance, sun san yadda za su karantar da ilimi. Don ku kana da ilimi, in ba ku san yadda za ka shigar da shi ga yaro ba zai fahimta ba. Sai mutum ya samu horo na musamman na yadda ake karantarwa. To sannan da makaranta za su iya taimakawa. Sannan tsare-tsaren makaranta za su ba yaro damar ya samu tarbiyya ta gari. Don zai zo ya awa huɗu ko biyar a makaranta, awa huɗun nan zai buƙaci shiga man ɗaki, zai buƙaci ya sha ruwa, zai buƙaci ya sha abincin lokaci idan an fito break, zai buƙaci wasanni tsakaninsa da yaransa, tsakaninsa da yara abokanansa. Duka irin nan gurin hukumar makaranta tana sa ido me yaro yake yi lokacin da ya zo cin abinci da daman shi ko da abu, lokacin da ya je shiga man ɗaki da wata kafa ya shiga da wacce ya fito. Sannan ya shiga da abin da zai tsarki da shi ko haka ya shiga babu abin yin tsarki da shi. Sannan an koya masa yadda ake tsarki din a cikin musulunci don tabbatar da tsafta da kiwon lafiyarsa. Sannan ana lura da shi waye zo cikin tsafta, waye bai zo cikin tsafta ba. Duk wanda bai zo cikin tsafta ba ya assembly a kara shi a masa tarayya, yara su masa ihu, su yi masa gwalo ya ji haushi. Sannan waye ya yanke farce, waye bai yanke farce ba, waye ya yi aski, waye bai yi aski ba. Wane ne zo da riga a yage, wane ne wanda rigarsa ba a yage ba, ya je an yi faci ko da tsohuwa ce da an yi faci ba a mace take ba. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kuke ganin su yanke ɗan kaɗan suna da tasiri wajen gyara ɗan adam. Kaɗan 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 abubuwa, wannan ya gyara san, wancan ya gyara san, da duk su haɗu ba wai karatu cikin aji na kaɗai ba. To duk waɗannan ba wai karatu kaɗai a cikin aji ba, wato dukkan waɗannan suna da tasiri wajen gyara tarbiyyar ɗan adam. A takaice dai makaranta abu na uku daga cikin ababai shi ne salafus ɗin da makaranta take karantarwa. Don shi malami lokacin da ya zo makaranta ba ke yake tsaro mai zai karantar ba, sai in ya zo makaranta za ta bashi mai zai karantar. Kila makaranta ta bashi tauhidi, kila ta bashi fikihu. Sannan bayan ta bashi tauhidi a matsayinsa na mata, bai san a tauhidi wani aji zai karantar ba, aji na ɗaya ko na biyar ko na tsakiya ko na ƙarshe ko na farko. Sannan ya ga aji na farko ne daga ina zuwa ina zai karantar. Duk wannan salafus ne, aikin salafus ke manhaja ta karatu, tsarin abinda za a karantar tun daga shekara ta farko zuwa ta ƙarshe. Kowace madda ko subject da aka zaɓa za a sa, za a karantar a makaranta. Wace manufa ta sa aka zaɓe shi, menene wannan subject ɗin yake da shi na tasiri wajen gyara tarbiyyar ɗan adam? A musulunci da akwai wannan. Yanzu misali za a ga subject ya dace 100%, ya kamata a karantar da shi, kuma malamin ya san abin da yake. Amma ilmi littafin da aka sa ba wanda zai taimaka bane wajen yaro ya fahimci sabjet din, yana bukatar wani littafi daban ba wannan. Ka duba a yanzu a dukkan makarantun islamiyya, a duk inda suke galibi idan ana karatu na hadisi, waɗannan littafan da yake ko dai an wani hadisi ko majma'ul bahrain. To majma'ul bahrain akwai hadisai da ibai da mawdu'ai a ciki na ƙarya wanda aka yi wa manzon Allah ƙarya. To kaga karantar da hadisi yana da tasiri, amma kuma sai a karantar da hadisin ƙarya, kaga ba zai kai gyara wajen, ba zai taimaka wajen karantar da tarbiyya ba. A nan ba ma saɓani wajen a karantar da hadisi, mun yi da muhimmancin karantar da hadisi, amma a karantar da mai abin da ya inganta. To sai a ɗauko arba'un hadis galibin abin da ke cikin hadisai ne sahihai, duk sun dace. Sai dai kuma tsawon hadisan da abin da suka kunsa bai dace da shekarun yaro, bai dace da karatun yaro dan firamare ko dan islamiyya, sun fi karfin kwakwalwarsa. Hadisai ne da aka tsara su dan manya, dan malamai. Akwai gajeren hadisai cikin Bukhari ko Muslim, wani hadisin sutura ɗaya, wani hadisin rabin sutura, sai ka tara guda 40 ko 50, sai yaro ya haddace shi kuma ya fahimce shi, kuma yana da alaka da abin da yake yi a gida na yau da gobe. Hadisin bismillah yanzu a ci abinci, hadisin shiga ban ɗaki me yake faɗa, hadisin an fito daga ban ɗaki, hadisin gayarwa ko sallama, hadisin girmama mahaifa, kaga wannan duk sun dace da shekarun yara, sun yi matin da shi, sannan kuma ga shi gajeru, sannan cikin Bukhari da Muslim sai ya haddace. Amma a ga wani hadisi ya karanta hadisai goma bai zo wani guda ɗaya da yake da alaka da rayuwarsa ba shi. Saboda haka basu yi matin da juna shi da hadisan ba, sun fi ƙarfin su, sun girme shi da yawa, sai ya rasa da zai da su. Da haka sai dai a waka الحديث الاول حديث نمبر 4 انا امير المؤمنين ان تقول ده في جمعه اكثر حق هو زي حدث يري لك اي اسلاميه في كنا كان قال يقولون قص كوي كشي في كرس اما باي ده تاثير a cikin aikin yaro ne da gobe ko mu'amalarsa da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko da wanta ko da kaninsa ko da malaminsa ko cinsa ko shansa ko sanya tufafinsa ko shiga tabar daki ko fita ko shiga masallaci ko fita ko tausayin dabbobi ko tausayin yara kanana ko haramcin cin zali duk ba da alaka da wannan babu wannan hadisa a cikin babu wannan hadisa suka ciki cikin Bukhari da Muslim to kaga anan gurin ashe salamun nan da tasiri wajen gyaran tarbiyya salamun nan da tasiri makarantun islamiyya ya zan samu salamun mai kyau islamic studies da ake karantarwa galibi al-wujud ne samuwa wajibi ce ga Allah wani kidan mu rashin farko wajibi ce ga Allah wace ce haka mutum ya karanta shi ma da wanda ya sa abinda ke fi su ma ɗarfin mu sa abinda ka ɗewa ko an faɗa kowa ya tashi ba wanda ya san me yake to kaga wannan ba zai taimaka wani gaba su waɗanda suke da kishin addini suke da kishin al'umma a ɗora musu na yin tsara salama na makarantun islamiyya misali gwamnatin jihar Kano ta ce tsara salama mai kyau kuma wannan salama a wajen tashi akan dukkan makarantu na islamiyya sannan bayan an tsara syllabus din kowace mada idan tauhidi ne a kallafa wani malami rubuta littafi ko wadansu malami idan fiqh ne a rubuta wani littafi da zai zanta da shekarun yara din tun daga mataki na farko zuwa na ƙarshe da haka syllabus da abin da dan lokacin da za a tsara syllabus din masu rubuta a yau suna masu rubutun suna kallon matsalolin da muke suna kawo abin da zai taimaka wajen gyaran matsalolin yanzu to sai da syllabus din yayi mati da yara da ake karantar da su da haka wannan yana da tasiri wajen tarbiyya idan ku gwamnati bata yi ba misali ka ɗauka ahlus sunna a matsayin su na al'umma ya kamata a ce suna da talabar na makarantun islamiyya da baya suna da talabar na makarantun secondary suna da talabar na higher islamic na gaba ɗaya da sauransu ko na makamancin haka a duk dai talabar yana da tasiri wajen gyara tarbiyyar dan adam sannan abu na hudu da yake da tasiri wajen gyara tarbiyyar dan adam shine titi na faɗa da su cewa yaro zai fito da gida zuwa makaranta daga makaranta zuwa gida daga gida zuwa kasuwa ko inda aka yi kisi daga can kuma zuwa gida a kan wannan titin zai ji ya gani zai ji ya ga mai kyau zai ji ya ga mara kyau ji da ganin mai kyau zai taimaka wajen tarbiyyarsa ji da ganin mara kyau zai taimaka wajen rusa tarbiyyarsa yanzu na tsakanin ku da Allah titunan mu da fararen mu lokacin da yaro ya fita daga gida zuwa makaranta abin da zai ji ya gani tsakanin mai kyau da mara kyau wanne ya fi yawa galibin mara kyau zai iya gani ba mai kyau ba ko iyaye sun gina ta kan wani abu wannan yana da tasiri wajen ya sai ya fito ya ga cewa wannan shi ake a ko'ina wancan kuma shi ake a gidanmu kadai shi kuma ya fi ya dace da ko'ina ko dole ya fito waje don babu yadda za a haifi yaro har ya girma a gidansu ba tare da ya fito ya tafi da jama'a ba to kaga to hanyar gyara tituna a nan ba wai a sanya kwalta da drainage ba wannan yana da muhimmanci kawa ta gari ne da yawa gari kwalliya ko shakka ba amma abin da nake nufi hanyar gyara kwararren mu da titunan mu da lungunan mu ko ita hanyar gyara unguwannin mu nauyin akan waye ke akan jama'a kaso da gwamnati suke da shi ba ya da yawa kasan da jama'a suke da shi shi ke da yawa ma'ana idan muna zaune a unguwa sai wani ya zo ya gina gida zai sanya karuwai sai dukkan unguwa muka kyale shi kaga mun taimaka wajen barna amma muka je muka same shi ba mu Allah zuna ba kyau Allah ya ce wala takrabu zulmi kai ma ballan tana kuma ka ba wani dama yi dukkan su laifi ne saboda haka bai dace ba kai wannan a matsayin sana'a da zaka ci abinci dan haramun kake ci kuma wannan zai jawo fushin Allah da azabar Allah a nan gudun idan ya fasa sai ya canja da wani abu idan ya ce shi dole sai ya yi sai mutum to kuma a nan ba unguwarmu ba sai mu haɗa kai da limamin unguwarmu mu haɗa kai da zigatin unguwarmu da masana ya kamata unguwa a nan masana ya kamata dai ba kofar fiwa domin tsoho shi ne mai shekaru amma dattijo shi ne wanda ya san ya kamata ko da ba tsoho ba ne ana ku tsohon da bai san ya kamata ba kaga shi wannan ba dattijo ba ne tsoho ne amma ko wanda yake mai karancin shekaru ko matsakaici ta fuskar shekaru amma kuma ya san ya kamata yana da halin dattaku kenan to sai a haɗa kai da irin waɗannan sai mu yarda ba mu bi dukkan wata hanya sai mu yarda ba bari mu musamman irin ta Najeriya ta fi ganin farjinin jama'a sama da mutum ɗaya domin idan mutane suka ba suka ce su musu yarda da wannan ba'an gwarzo dole za a amince musu da bi ta kan haifi ne ko su bi ta kan sarki a ko kuma su bi ta kan jijiyo har zuwa kuma suna a ko kuma su bi gidan gwamnati ta hanyar social welfare har zuwa government house ta kowace hanya ba mu yarda ba ungurin ku za a yi mana gidan taro wani mai gidan taro bai gida ya sa gwagware gwagwaren nan kuma ana ganin suna kawo mata ko ƴan mata kuma duk aka zargi wani ba wanda ya ba gida ya na bidiyo yara suna zuwa suna ɗauko kuɗi daga gidan iyayen su kawo kwandala-kwandala ko naira goma ko naira biyar ana nuna musu akwatin talabijin kaji duk waɗannan barna ce idan mutane suka kyale wannan unguwar su laifin su ne su duka hanyar da za su bi shi ne su gyara wannan mutum su faɗakar da shi Allah su tsoratar da shi ranar tashin kiyama su nuna masa illar abin cikin musulunci su kirawo shi masallaci su gaishe shi a gaban liman a masallaci ba a fara gidan Alhaji Wani ba ya fi tasirin ɗakin Allah da aka kiraye shi a ja masa ayoyi da hadisi a faɗakar da shi sai wato ake ba wai anan unguwar ba ko ina ma kare wannan sana'a dan bata halatta dan taimaka take wajen rusa dan adam bakin dan adam ba Allah ce kuma Allah ce wai wala tusiru fil ardi ba'd islamiha kar ku barna abin kasa bayan an riga an gyara to kaza ne idan ya gyaru ku yi Allah godiya shi mai wa Allah godiya idan iya zuwa ku ci to ku ba nan unguwar ku ba za mu taba an kawo abin da za a lalata mana yaran dan idan wani yaran ko wata ta ba shi kudi je gani ko wani ta ba shi kudi je gani wani yaran sato wani aljihun ba wasu ko aljihun ba ba su dai je gani sannan idan an ga wani abin da zai amfane su daya to fa sai an ga abin da ba zai amfane ba wajen 50 ko 100 ko sama da haka a irin wannan akwai na talabijin za a nuna a gidajen talabijin da haka a nan gurin mutane ne za su gyara titunansu da kwalwarsu da unguwanninsu idan an samu lalatattun yaro guda daya sai a ga me yake kawo lalacewarsa sai a zauna da mahaifinsa a gaban liman ko a gaban dalibi na unguwa ko a gaban mai unguwa ba ma san a unguwa mu samu wake dai shike ba ta miya a nan gurin ba tsoron ɗanka muka yi ba amma tsoron ke ji kada illarsa ta harbi ƴaƴanmu kuma so muke kaiwa mu taimaka maka ya gyaru me ye matsalarsa irin matsalar yaran nan baya makaranta ko matsalar saboda ban baya da iya mu kuɗin makaranta sai mu ce mu ya su mu taimaka yaran a sashi a makaranta mu ya su a taimaka a sashi a makaranta ko wani mutum da yake ni dai in je ba kuɗin makarantarsa ne ga tana ɗauki nauyi na wannan shekara kuma kafin mutum shekarar za a yi tunanin wa zai ɗauki wani wani ce in dai uniform ne dai kuma na ɗauka wani ce ni kuma illa ta tafiya ne dai kuma na ɗauka kaga nan bayan uzuri idan duk da haka yaro ya tafi wani kan gari to sai dai kuma uban ya tafi daga unguwar ya koma ta unguwar in ko ba haka ba wannan yaro za mu ɗauke shi mu kai wa ƴan sanda to amma matsalar Bahaushe zaman munafunci zaman munafunci da tsurku sai Bahaushe ma'ana ba zai faɗa maka ba gaskiya a gabanka sai in baka nan kuma ya zage ka sai a dan wani ya lalace ƴar wani ta lalace kuma kake taimaka mata gyara kina da halin gyarawa shawara sai bai samu ba kina ba da halin gyarawa sai ka taimaka mata wato da yawa daga cikin mu muka rayu kamar rayuwa karku tana faɗa mana bakar magana wato kamar rayuwa ta dabbobi abinda ake nufi da rayuwar dabbobi ga mutum dan adam amma yana halayya wanda ba na dan adam ba misali rayuwa ta san kai kadai kaga wannan rayuwa ce ta dabba a dabbar ma yarka zanu a dan sako shine sa muka gidan ki rayuwa ta kwadayi kaga ita ma rayuwa ce ta dabba kura kenan sarkin kwadayi wato halayya wanda take ba mai kyau ba yawanci sai ka dan adam ya zo ya sa kansa bai sani shi yaro na kowa ne anguwa idan ka dauka cewa zan gyara gida na riba ba na sauran gidan to abin da zai faru shine in sauran gidan zan basu gyaro na tsara tsara ko kana da rai ko bai ka mutu ko kana gari ko baka naka sai ya lalace duk kudin za ka je wajen naka ya yaro in baka dinga ba din san sun gyaruwa su lalace naka to anan wannan ganaka sai kaga cewa sai ka nemi hadin kan sauran makwata a tattauna yadda za a gyara al'amuran gaba daya abin da nan take cikin halin kunci da rashin yalwa da haka ba ta iya daukar nauyin karatun yayan su in sun sasa islamiyya ba za ta iya biya ba za ku riya in makarantar allo ce ba ta iya biya kudin laraba in boko ce ba za ta iya danka ba sai nufin ko su biya kudin makarantar boko ba a nan gurin duk taimakekeniya abin da ake kira wa ta'awunu anil birri wa taqwa at-takafulu al-ijtima'i shi ne zai ba mu zamani da tabbaci ne yadda za mu gyara unguwanni wannan kaɗan ce daga cikin hanyoyin gyara unguwanni wanda in sun gyaru ne kuma gidaje za su gyaru sannan idan wani ya zo ya yi gida sai kawo arna ya zuwa unguwa ko fahimta ya kawo arna ya zuwa wato bace bai kawo inyamuri ta iya ga wani inyamuri musulmi ga wani biyar da musulmi ga wani biran ko angas musulmi ga wani babur musulmi to shi ba musulmi ya kawo ba arna ya kawo ya zuba kawai yaran ku ƴan mata sun fita za su samu makaranta da safe sun sanya ɗan hijabin su sun fito a makwancin su kawai sai ga wani ƙaton arna ya fito daga gefe tawo da ƙaton burushi na gogawa a bakin sa a kofar shago ga ƙirjin su da kashi goya biya kamar ɗan akuya kamar musu kawai dan wani ya kawo su gidan haya wanda iyayenmu na da da kannanmu da yayyenmu na da mace ba ta taba ganin kirjin ɗa namiji ba tun lokacin da aka haife ta sai bayan an yi mata aure mijinta ma bayan an yi mata aure kila ba ta ga kirjin sa ba sai bayan sun yi shekara suna zaune saboda kunya a yanzu ita tana yin shekara uku ta saba ganin kirjin arne dan kun kawo arne a unguwa dan gidan nan wanda yana yau ko kun kafe masa magana kuma kun kafe magana ga dillalin gidan har da ya kawo shi kun kafe yin magana ga mai gidan har da ya ajiye shi sai wannan arnan su rinka yawa ƴaƴanmu barbara ta mummunan al'adu da ɗabi'u wanda bamu gada ba ba su dace da al'adarmu ko addininmu ba su lalata mana su cikin ruwan sanyi ba tare da dan mutum tun yana ganin abu yana kawar da kai sai wata rana ta aure gani sai wata rana ta bukatar shi baya aikata cakuɗinmu da arna a unguwanninmu yana da tasiri wajen lalata da haka ya kamata mu lura da wannan idan za a kawo mana arna unguwa ba ce wani da ba yana da zai kusa man garmar ba ta ƙasa suke ba idan can gudun ya haɗa shi gudun inda arna suke yin kumansa amma dan bai zai zo kurkusa cikin mu kuma yana fitar tsara matan su suna fitar tsara daga sai dan yana suka ta kaɗan dan gani bai kai gwiwa ba tana fita kashin kanta waje komai na ta waje tsara ta kawai kasa ya kuma ariya waɗanda manzon Allah ce idan umman su a tsine musu albarka tana fita irin wannan dan ta koya dan su koya mana kuma da gangan suke yin haka wani lokaci a unguwannin mu dan su tursa sa mana koyon munanan al'adu dole sai an gyara unguwanni kafin wannan dare sai haɗa kai da liman da dagaci da dattijan unguwa da dillalan gidan haya da masu gidan haya wajen a san wani irin mutane za ka kawo shi wannan yana da tasiri kun gani a ra'ayina da abin da na gani da ido na yanzu hatta wuraren ɗaukan hoto a unguwanni sharri ne alherin ɗan kaɗan ne sharrin sai ya fi yawa zan ga yakin hajji na dai zan yi hoto sai na je wani gidan wani hoto a wani wurin da ba san ni ba sai na ga ina aka ce in zauna layi ne waɗansu ɗan mata sun shiga su da samaro aka daɗe har wajen awa ɗaya ba gawa bane sai zan tafi shi ko mai ɗaukar hoton baya zan yi hasar kuɗin sa ina ta bani hakuri ni ma dole ka tsira ke ni kuma sai na ga babban mai ake tsira ce to wanda suke ɗaukar hoton guda nawa ake ne wa ai suna suna zuwa ne da kayayyaki sai yarinya su ko jaka da kaya set kala kalan kaya kamar set hudu set biyar sarki da set bakwai idan ta sa wannan a ɗauki hoto ita da saurayin sai ta cire a ɗakin hoton ta sake sa waɗansu kayan ta sake sabon dress a sake sawa a yi kuma saurayin ya cire ya sa a yi nan ya sa irin ta sarki din nan can wurin kuma ya tsoke da zuru sai ya sa wani ƙwamai mai tabaro irin mai zaiba din nan sai ya wata shiga irin ta wurin iskan Amerika wa'ada ta ɗauko kuma iyayen da yake su ma makirita ne ba wasu sai kawai daga sun fito da ƙaton jikunkuna kamar za su Lagos Tirani mai duk sun zo da kayan sawa ne a ɗauki hoto a gidan mu to da na ƙara yin bincike ma na ce a wannan wani babi ne na ilimin kuma mutum bai taɓa ganin shi ba bari mutun sharri dan karmi sharri dan mu ne tsanci sharri wato sai ga shi su koma su san ba suna dinka kaya tattar ta aje na maza da na mata wani lokacin yarinya za ta taho da kaya daga gidansu kila iyayenta ba su da kuɗin da za su yi mata kaya masu tsada irin wannan ko kuma iyayenta masu mutunci na suna jin tsoron su ba za su yi dauka irin wannan kayan da design ɗin da za su yi na cikin mutunci amma masu ɗaukar hoto sun ɗauka ila da jimiyar ayyukan aji idan aka zo za a nuna miki ga almahu ga irin kayan inda wannan kayan za ka sa ɗauki ki hoto kaza wannan kaza ne inda wannan dai kaza ne inda wannan dai kaza ne yarinya ke cikin tsara ta sa wannan su kaya kuma har ma lokacin masu ɗaukar hoton kuma su suke mata adosi mata kwalliya tana shafa mata hoda a baki tana sa mata jambaki a kan lebanta tana ɗan karkata kanta a ce ta yi dariya a ce ta tsinke baki a ce ta yi murmushi a ce haka dai duk wani abu na rashin mutunci da iskanci za ka ana yi kuma yayi gafalallu kila lokacin wani uban ƙasa tana can gurin mai ɗaukar hoto na shasha fata ya rubuta ƙasa na gurin ɗauki hoton ta nan da sauri can sauri yi su bi ɗora wuta ɗauki hoto shi ko uban yana can gindin mai banan gwana ta hira ana buga ƙasa ana harba yi bozin wani mutum ba abin da musu zaki a tsari iya taɓa hausu ba abin da musu zaki wai da wani bamba da wani mutane ya riga suna zancen saurayi sai ce ke na cika idan kisa kogi ki rufe gida wai ya kada tara saurayi wasu cinima da gari in ta gama ta ji ko ta rufe gida ita da kanta ba abin da masu waɗannan al'amura in suna da mamayin da za a yi tarbiyyar su gina dole sai mun gyara cikin na gudan gonin mu abu na ƙarshe wanda zai taimaka wajen gyara tarbiyya shi ne gyara kuma kuma su labarin wannan magana ce mai girman gaske ita kadai na lattasi gyara kuma kuma da labari a inda aka ci gaba a duniya a siyasar gudanar da duniya ce ministry of information tana ɗaya daga cikin wuraren da gwamnati suke kula da su saboda tasirin kafofin watsa labarai wajen fuskantar da al'umma kan daidai ko kan barna to a yanzu ka dauka idan ka dauki Kano kadai ga radio Kano ga Rainbow ga Freedom Radio jama'a ta ga TTV ga NTA AIT na zo ga AIT AIT ma tana zo da Kaduna ba ta zuwa nan idan ka dauki waɗannan kadai tunda Bahaushe al'adar ta san gidi ne boye gani bai yi maganar jarida ko mujalla ba saboda bai ta tsira ta kasar Hausa idan ka dauki wannan kadai idan kana son gyara al'umma za ka zama babban makamashin ka na gyara al'umma ko cikin lokaci ka kai yadda ka fuskanta da al'umma yadda ka yaɗa alkhairi kamar yadda kuma ya ka amfani da su wajen barna zaya wannan kuma ya taɓa yin wani bincike kamar da kafofin watsa labaranmu na arewa daidai da talabijin dinmu ya yi game da jihar Kano a matsayin misali ina jin da jihar Gombe da wata jihohi wanda ya fitar da sakamakon cewa idan ka kasa programs ɗin da ake shirye-shirye kashi dari addini yana ɗaukar kashi biyar ne zuwa bakwai ko bakwai da rai wannan ba addinin ba program na addini kar ka dauka addinin kuma gyarare na sunna a ciki akwai bid'a akwai shirka akwai bandiri akwai dalalu akwai shirriya duk addini ne wannan a wajen su wani in zo ne da rido wannan duk addini ne ko wanda abu an kare aka dan kawo shirriya duk addini ne wannan an fitar da lahira ne duk auren ko bandiri aka sa su lahira aka dosa ga dangana addini ne to kashi biyar zuwa bakwai waɗansu kafin kuma da labaran sun kai kashi goma waɗansu su rusa goma amma ba su da yawa a yi hujjar sannan sai ka ɗauki waɗansu shirye-shirye masu amfani wanda ba na addini ba masu amfani kamar ka ce kiwon lafiya kamar ka ce ilimi kamar ka ce noma koyon sana'a waɗansu program kasan da suka sun shafi rayuwar mutane amma ba alaƙar ta suna addini to waɗannan su ma za su ɗauki kashi goma zuwa sha biyar a wadansu kafofin watsa labaran duka dai idan ta ɗauka da addini da kuma amfani 30 ne, gabar da kuma kowace yawa shi ne ya kai kashi 40 tsakanin addini da wani abu mai amfani wanda ba addini ba. Amma kashi 70 kashi 60 dukkansu shakatawa ne, koso, kalangu, tause, gurumi, zaben rana kashi na ɗaya, kashi na biyu, zaben ɗan kabo, zaben drastin, zaben rob, zaben wane ne, galiyar dangote, wane na gaida wane irin harbaki kawai da kaji mu kawai ga gaba wa kata. Kaji an ce wane ne su goma su wanki na duk duniya, da wane ne kafin ya kuɗi jin daɗi, da wane ne shugaban masu tuwo-tuwo, da wane ne har kawai harbaki. Wallah da kaji idan kana saurare kawai kana jin wadan takatun koyawa kawai ga ta a cikin birni. Amma kuma birge wani ya ji shi wani an ji rasu an ji tare ne yau. Ya aka ka sun zaka. So ne ka. To a kuma da kuma kuma da labaran da ba haka ya zaka wannan kuma da labaran ma za ta yi gara. Mun yi cewa dai dai ku suna dan yin kokari amma tsarin bai ba su dama su iya kawo kokarin da ya kamata. Kuma yawanci za a ga abin da ke kawo wannan illar shi ne sai ka fara wata labarai a ɗauki mutum a ba shi muƙami ba a matsayin cancanta ba a matsayin alfarma sai ya kashe ki don bai san mai da kwakwalwar ta ba ta haihuwa da kiki ne ta kusa siyar kwakwalwa da rashi kawai an zo an kama shi an tsora shi a waje da haka bai san yadda zai amfani kansa ma ba lantana al'umma idan ka zo kana sauraron wani abun waɗansu kafofin watsa labaran ba wai ya turanci ko wani yare ba Hausar da aka haife shi bai iya ta ba Hausar baya iya kawata ta yadda zai isar da sako ga jama'a waɗanda kuma suke ɗaiɗai ku masu wannan baiwar da zakai su kuma wato da zaran mutum ya yi shuhura akan wani program guda ɗaya to daga lokacin ya daina sai a kama shi mukamai da aikin ofis shugaban kaza shugaban kaza bari ba ku misali da Halilu Ahmad Gesu tsakanin 1978 zuwa 1983 shirin sana alkawarin kaya da ya yi a wannan lokacin wanda ya kayatar ya jawo masa kwadin jini saboda mai yana da wadataccen harshen hausan da zai isar da sako abinda baya da kyau ya yi kokarin mayar da shi mai kyau abinda yake mai kyau ya yi kokarin dakile cikin yana irin waɗannan mutanen a kasashen da aka ci gaba da su ake amfani don zuga mutane su yi alheri idan kana son ka sa mutane su zanto masu dogaro da kai ta fuskar noma da sana'a sai ka kiro wani program a kawo waɗannan da yalwataccen harshen Hausan da Allah ya ba su da azancin magana da dabaru na zance su ta shigar da abubuwa jama'a su daidaita sahu su gyara kafaɗa su yi abin da zai amfani su a rayuwarsu to amma da yayi wannan ya gama shi ke nan sai a ce shi ne malakan kaza shi ne malakan kaza shi ne malakan kaza wa kai mutum yawa kai su shi ke nan da gyaru sai yanzu kuma da waɗanda suka ɗauko shi ko dan wani abu wani program da yake wanda kowa bai san wani farma to a kuri da wani ko a hira to ana dai wata dabara ne wannan akwai wani abu da zai fito nan gaba kila in ya fito shi ma'ana amma masu hankali da Allah bai mu sirri sun riga sun gane bi ake so a ce sai dai kawai yanzu ana ta shahar fage ne ba a ce komai ba wallahi ba Allah abin zai fito nan gaba to ire-iren waɗannan an samu waɗanda suke da basira a kafofin watsa labarai Halilu Ahmad Gesu ɗaya ne daga cikinsu a rediyo kano an samu irin waɗannan wanda suka yi shirye-shirye masu ƙayatarwa irin shirin zamani riga waɗanda masu basira ne da in za a yi amfani da ita ta kwanci sayi ta ɓangaren da ta amfanar sai ta amfanar amma abin da nake cewa shine sai ga yawanci a yanzu mutum a bashi shiri bai ma sai zai shi ba bai ma sai zai fito rosa yana da kiki ne da kusa sai kuma bai san komai ba a rasa alfarma a kowace abin nan ko a kawo wani ya mayar da gidan rediyo kamar gidansu na gado gidan talabijin kamar gidansu na gado sauransu ko a kawo wani mai kwakwalwa irin ta 'yan bandiri a yi kashe ne da sauransu wanda kwakwalwa ba ci gaba a cikinta ba wayewa kawai gidadawa a yi kashe ne to idan an gyara kafofin watsa labarai ta yadda za a shirya a shirye-shirye na addini addinin kuma addini wanda ke tataccen addini Qur'ani da hadisi babu bid'a tsantsar sunna to za a gyara sannan shirye-shirye na kiwon lafiya na koyar da sana'a na koyar da noma shirye-shirye masu jawo hankali gyaran tarbiyya rayuwar samari rayuwar aure zamantakewar jama'a da tsakaninsu da al'umma tarihe-tarihe masu ban kaye tarihin manyan mutane irin sahabbai tabi'ai ko tarihin rayuwar su irin su Shehu Usman dan Fodiyo ana kawo wata ayyukace da sauran waɗansu abubuwa da suka yi na alkhairi da waɗansu masarautu na kafar Hausa da aka waɗansu gawartattun sarakuna masu alkhairi ko wanda suka taimaki al'ummar su ko waɗanda suke da wani fage na rayuwa da suka taimaka irin tarihin su Sardauna su Sa'u Bakar Tafa Balewa Sani Bado da sauransu sai ga an gyara al'ummar dan abin da ya samu yanzu al'ummar ita dukkan al'umma da ta tashi gaba ko ta dogara ga wani bayanta mai tarihi duk al'ummar da aka yanke sula tsakaninta da bayanta to an riga an gama da mu yanzu bayan mu can bayan mai nisa sahabbai da tabi'a ya riga an yanke sula tsakaninmu da su bayan mu ta kusa Shehu Usman su Abdullahi na Gwandu su Muhammad Bello an riga an yanke sula bayan mu ta kusa kusan bayan da sun zauna su tuba bale an riga an yanke sula tsakaninmu da su ma'ana yanzu ko social studies zaki a makarantun mu ya zo gama primary ya gama junior secondary school ya gama secondary ya kace masa wayar Sardauna zai dan ce kawai ya zo Sardauna ba bai san wayar Sardauna ba me ne mun din ka da arewa me din babu wannan yan boko mu sun kasa syllabus bai kunshi wannan ba kafin kuma watsa labarai ba su da wannan to shikenan kawai sai dai kaga in maka duk waɗansu da tafi da ga irin textbook din da ake amfani da su na yan kudu ne ko na turanci din sai ga ana cewa Emeka da Musa Makoro a cikin littafin koyon turanci amma da ana cewa Abubakar da Malam Musa sai dai Emeka da Musa Makoro da cikin godi haka ya zama cikin koyon turanci fa ma'ana har waɗannan mutanen mai sun fi mu abin nan so sai godi mu mun kasa kawo Abubakar ko mu kawo Musa ko mu kawo Malam Dahir duk mun kasa kawo wannan a cikin littafin mu dan boko mu sun kasa